أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يورانا تأكو أشهر وقت رمضان زم في جبدة درس من التفسير القرآن من جرمة كما يند تعالى نيكي زم فارد عمس تنبيوي سنم مشي جبدة عند مكتاع زياء أشهر سورة آل عمران إن الله يدى wannan yace ya kamata musulmi ya nemi kirista ya yi masa addu'a idan kuma nayi hakan ne ya kamata in yi idan nayi sabo bai halatta ba mutum ya nemi kirista ya masa addu'a musulmi ya nemi kirista ya masa addu'a domin addu'ar da suke yi ba ga Allah suke shi kadai ba addu'a ce suke yi wanda take akwai shirka a ciki inda idan sun yi addu'a za su ce ta hanyar a Yesu Ubangijinsu to wanda kuma duk ya kira wani Allah ya yi shirka ita ko shirka a duk wanda ya yi ta ya rusa ayyukansa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la'in ashrakta la yahbatanna 'amalu Allah ya wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ga annabawa kafin shi cewa duk wanda ya idan mutum ya yi shirka aikinsa zai baci saboda haka bai halatta ba ka ce mai kirista ya masa addu'a idan kuma kai haka duk rashin sani ka tuba zuwa ga Allah kada ka saki yana daga cikin kuskure da ake yi in an yi taro a ce to idan musulmi sun yi addu'a sai kuma kirista sai addu'a wannan yana daga cikin hadari idan musulmi yayin wannan zai iya warware masa imani domin idan ka inganta daya daga cikin nawaqidul islam kamar yanda malamai suka kawo abubuwan da suke fitar da mutum daga cikin musulunci shine ka tabbatar da ingancin addini ba na musulunci ba idan kace kirista yayi addu'a ka tabbatar da ingancin addu'ar ka kenan ka tabbatar da ingancin addinin ka wanda yin haka kuma warware abin da wato kalubalen Allah ne Allah ya ce tun kafirka sai kuma ka zo ka ce ba kafirka ba har ma ka inganta addu'ar su wannan yana da hadari kwarai da gaske in musulmi ne suka hada taron akwai ai wani taro da aka ta an taba zuwa wannan tambayar wani taro da aka ce za a yi wanda zai shugabanci taron minista ne wanda yake ba musulmi ba sai aka ce za a fara taron musulmi za a kirawo musulmi ya addu'a sannan kuma za a kirawo fada shi ma ya addu'a muka ce in a Kano ne addu'ar musulunci kawai za a yi duk da shi minista ne ya zo jihar Kano jihar musulmi ce da kan za a buɗe taro a buɗe da addu'ar musulunci idan ko ba su yadda ba in sun ce dole sai an yi addu'ar kirista ko kuma aka sanya masu shiryawa su yi addu'ar kirista su soke addu'ar a cikin taron kada ya addu'ar a buɗe taron kawai haka amma idan har zai kai ya zuwa ga a ce musulmi ya tsara taro ya ce kuma a cikin taron ya yadda ya amince a kira kirista ya buɗe taro da addu'a wannan hatsari ne zai iya kai mutum ya zuwa ga fita daga addinin musulunci Allah ya kiyaye mu sannan wannan yace dan Allah kowane sigar istighfari mutum ya dauka ya isar masa ya samu alkhairin da ake sawa mai istighfari ko kuma sai sayyidul istighfar akwai istighfarin da akwai abinda sayyidul istighfar yake yi wani istighfari din ba zai yi ba idan mutum ya yi sayyidul istighfar in ya mutu a cikin wannan daren Allah zai gafarta masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in ya wani siga na istighfar ba zai samu wannan ladan ba amma inda duk aka ce ai istighfar a nemi gafara Allah inda a kayyade shi ba da lafazi to kowane irin istighfar mutum ya yi ya wadatar cikin sigogi da suka zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tambaya ta ƙarshe yace wannan yace shi na kasashe ne duk kwanciyar da zai yi in ya tashi sai ya gama ni ya zai yi kullum sai ya yi wanka ko kuwa wannan idan akwai tafsil a ciki ana rarrabe hukuncin idan wanda yake wannan ba za a yi masa hukuncin salasu ba domin hukuncin salasu wato mai yoyon kamar yoyon fitsari ana yoyon manini ma kamar yadda ake yoyon fitsari sai idan ya zamanto yana zuwa wa mutum a cikin lokacin kowace sallah kamar tsakanin azhar da al'asr zai zo masa tsakanin al'asr da magriba zai zo masa amma wannan kullun ya kwanta bacci ne to wannan akwai tafsir idan ya zamanto cewar saboda har ya wato idan ya zamanto cewar wannan saboda wato tsawon gogarci ne ya daɗe bai aure ba to sai ya aure ya nemi taimakon Allah Allah ya ƙarfafa shi ya aure ba za a yi masa rukusa ba saboda wannan saboda shari'a ta sanya masa maganin wannan idan ko ba saboda tsawon gogarci ba ne ya zamanto yana yin haka a kullum to sai ya je ya nemi magani a cikin wannan duk da yake ba zai ɗauki hukuncin as-salatu ba ba zai ɗauki hukuncin salatu ba saboda rashin wato samun ta akai akai amma ya nuna cewa ba shi da lafiya sai ya nemi magani amma zai rinka yin wanka tunda ba hukuncin salatu ba ne zai rinka yin wanka koyaushe ya zamanto ya fitar koyaushe ya tashi ya gama nini ɗin nan zai yi wanka sai dai idan ya zamanto cewar abin ya zamanto masa yana sa masa rashin lafiya yawan wankan yana sa masa rashin lafiya to a lokacin nan zai iya jinkirta wankan da asuba ya yi taimama in ya so idan gari ya waye in ya so ya yi wankansa amma ai wanka sau ɗaya a rana mutane ma a kan ba komai ɗin ma ana yi ballantana a ce don saboda akwai ibada akwai wanda ma suke sau biyu a rana saboda haka don mutum ya yi wanka sau ɗaya a rana musamman in gogurci ne ya sanya masa sai ya je ya aure.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها
أنتم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ولا تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا ولوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وانا آية كما يندمك أنبتي تفسير انت كرشان كراتون منجيا Allah madaukakin sarki yayi kira ga bayansa muminai da kada su riki wato wadansu a matsayin waliyai majibinta makusanta waɗanda yake za su rinka hangar da su su sanar da su sirrace-sirracensu da abubuwa na shirye-shiryensu na taimakon addini kada su riki waɗanda yake ba daga cikinsu ba ko kafirai ko munafukai su ba su wannan matsayi muka ce wannan ayar ta yi magana akan tabbatar da wani asasi daga cikin asasin imani shine asasin al-muwalatu wal-mu'adat ko kuma ake cewa al-wala'u wal-bara cewa imanin fa mutum ba zai cika ba sai idan ya zamanto yayin da yayi imani ya zamanto waɗanda yake jikinsa su ne masu imani innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu waliyanku majibuntanku su ne kadai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suke imani walici jikinta lamari ma'anarsa shi ne nasara da taimako da wakilci da soyayya da zamantar da mutum na jiki wanda shi ne a nan Allah ta'ala yin ishara gare shi wanda ɗaya daga cikin sifofi ne keɓantattun sifofi na walici wanda ka ɗauke shi bitsana daga albaɓinu ne ciki asalin albitsana ita ce rigar ciki kamar yadda muka ambata wato wanda ya zai zamanto ɗan cikin gida a wajenka wanda za ka keɓanta kai sirri da shi wanda yake ba ka mai da shi na nesa ba wanda yake ka bai da shi ya san abin da ainihin yake kake ciki a ɓoye wanda yake ba ka bayyana ma sauran mutane to wannan Allah ta'ala ya ce kada ku riki mutane waɗanda yake ba daga cikinku ba ku ba su wannan matsayi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana sifofinsu duk wanda sifar wannan sifa ta hau kansa to musulmi bai halatta ka ɗauke shi ya zamanto majibinci ba bai halatta ka ba shi keɓantacciyar soyayya ba idan kai haka mumini musulmi idan yayi haka ya jibinci wanda yake ba musulmi ba ya jibinci kafiri ya mai da shi wato makusanci majibincin lamari to wannan zai warware masa imani zai sa shi cikin munafukai Allah ta'ala ya ce bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin ka bama munafukai albishir kai ma munafikai albishir da cewa azaba mai raɗaɗi matabbaciya ce a gare su su wane ne wa'annan munafikan su wane ne munafikai Allah ya ce alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin su ne waɗanda suke roƙan kafirai su zamanto majibinta ba muminai ba wato duk wani abu wanda yake na taimako da wani abu na wato keɓantaccen sirri da aminci to ga kafirai suke yi amma ba da muminai ba to wanda duk suka yi haka su ne suka zamanto munafukai a cikin musulmi suke su ne suka zamanto munafukai don haka wannan kuwa yana daga cikin abin da yake warware imani munafunci abin da yake sanya ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sanya mutum ya zamanto ya munafunci Allah ya munafunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai shine ya jibinci kafirai su zamanto waliyansa ba muminai ba a nan wajen Allah ya sifanta sifofin waɗanda suke waɗansu daban ba a cikinmu ba muminai wanda Allah ya hana mu riƙe su zamanto waliyai Allah ta'ala ya ce sifa ta farko la ya'lunakum khabala ba sa taƙaita ƙoƙarinsu wajen abin da zai gurɓata lamarinku abin da zai kawo sharri a gare ku ba sa taƙaitawa wajen ƙoƙari wajen wannan duk abin da suka san kancewa zai lalata al'amarin musulunci ko ya sanya ma musulmi ci baya to suna bakin ƙoƙarinsu wajen yin wannan ta hanyar kaidi a ɓoye da kuma taimakama da kuma yaƙi da musulunci ɗin a bayyane wadduma anittum sifa ta biyu su suna son abin da yake zai zamanto mashakka tsanani da wahala ga musulmi duk abin da suka ji an ce zai lalata al'amarin musulunci duk abin da suka ji an ce zai hana musulunci yaɗuwa to abin da suke so kenan don haka duk wani shiri da za su kan aima musulunci zagon ƙasa ko kuma abin da yake zai sauƙaƙe yaɗuwar addinin musulunci su kuma nema suke fitare shi su sanya idan ya zama idan alal misali an ce ga wata hanya ga wata doka wadda ta ba ma musulmi ƴancin fiyaɗa addininsu to su kuma so suke canza wannan dokar ko su canza wannan tsarin to waɗannan wannan sifa ta biyu kenan qad bagatil baghdha'u min afwahihim kiyayya ga musulmi da musulunci ta bayyana min afwahihim daga bakunansu nan Allah bai ce daga harsunansu ba sai ce daga bakunansu domin ya nuna cewa ba ma kawai wato suna faɗa ne da harshe ba a'a wato suna jago wato suna wucewa gaba wajen yin shagube da aibatawa ga musulmi daga dukkan abin da yake na lafazi ne ake fadansa ta hanyar ba'a ta hanyar zagi ta hanyar neman wato tayar da shugubohi da kawo rikici da huce haushi daga zarar an ji an yi wani abu na samun nasara ga musulunci sai ka ga sun maida wannan abu ba wata nasara ba ce in wata aya ce ta bayyana wanda za ta bayyana gaskiyar addinin musulunci da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga sun saki bakinsu wajen yin shagube a kan wannan idan kuma aka ji wani abu ya zamanto na wato karaya ne da ci baya ga musulunci kaga sun zo suna ta yaɗa shi suna yayata shi suna nuna farin ciki ga wannan wannan a bakinsu suke faɗa badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda zukatansu suka ɓoye na ƙiyayya ga musulunci har ya fi abinda suke bayyanawa to Allah ya ce qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun mun bayyana ayoyi a gare ku shine wannan bayani da Allah madaukakin sarki ya bayyana su da sifofinsu wanda ba sai ya kira sunaye ba wannan bayanin sifofi din ya isa domin waɗannan sifofin su ne za su bayyana waɗannan maƙiya ga mutum wato waɗanda suke maƙiyayyarsu ta zamanto ga addininka ne to sun fi tsananin tsiyayya bisa waɗanda suke ƙinka saboda launinka ko saboda ƙabilarka ko saboda ƙasarka domin tsiyayya ga addini tsiyayya ce ta hasada tsiyayya ce ta wato ba za a taɓa majalinsa ba idan dai ba ya zamanto cewar an samu canjin addini ba ƙiyayya ce wanda mutum yake yi shaitan na taimakonsa a ciki kuma yana ganin yana yin ta ne da sundani da hujja don haka tafi komai muni ƙiyayya ce ta hasada kamar ƙiyayyar yahudawa da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi ƙiyayya ce ta hasada duk wata aya da ta zo wani sauƙi da ya zo sai ka ga wannan abin yana ƙinsu sai ka ga wannan abin suna ƙinsa ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وأن دتك كافرك دقتك المشركين دقتكم تكن أهل الكتاب بأسا سوء ولا أبناء الخير يسكومك دقا أبنجدون الله قلنا كيف أنت وأنا يلون كنت وحسدك وهكذا لك دون بك إيايا دا يسيك إيايا إن دا أسلم الديني الله يكي وأنا يأيب يعني إن كنتم تاقعون إن كنا هنكلتا yana daga a ma'anar hankali shine abin da zai tsare ka daga dukkan abin da yake mummuna shine asalin ma'anar hankali larabawa sun kira hankali al-aql daga wato dabaibayi iqalu dabba dabaibayi da ake daure kafafun dabba da ita domin kada ta tafi ta je inda za ta yi kiwo inda zai zama za ta janyo masifa da makiyayi ko kuma ta ci abin da zai halakar da ita yasa aka yi mata dabaibayi ko kuma ta gudu ta salwanta shi yasa aka kira shi al-iqal kuma aka kira shi al-hijr katanga don saboda za ta tsare wato mutum za ta tsare mutum daga dukkan abin da yake ba maslaha bane ba alkhairi ba kuma aka kira shi an-nuhya abin da yake hanawa mai hana mutum abin da yake bai dace ba to hankali shine wanda yake zai tabbatar maka da abin da zai kawo maka maslaha ya kawar maka abin da zai cuce ka nan bayanin sifofin waɗannan mutane da cewa kada mu riƙe su masoya bayan sun bayyana adawa a gare mu wannan dukkan mai hankali ya san haka ne wani mai hankali ne zai je ya yi abokantaka da maƙiyinsa wani mai hankali ne zai amince ma abokin gabarsa shi yasa ne ma idan aka san mutum yana gaba da wani da zai zo ya ba da shaida ba za a karɓi shaidarsa ba a wajen Imam Malik da malaman Hijaz Imam Shafi haka zalika matabar Imam Ahmad ɗaya daga cikin abin da ake suka akai shaida in akwai adawa saboda adawa za ka sa ba za ka yi nasiha ga wanda kake adawa gare shi ba don haka kai ka zamanto ne Allah ta'ala ce na bayyana muku ayoyi don ku hankalta wato hankali Allah maɗaukakin sarki da alƙur'ani yana haskaka zukatanmu da alƙur'ani yana haskaka hankulanmu da alƙur'ani domin babban abin hankali ba shi ne ka iya lissafi ba hankali ba shi ne ka iya fasahar magana ba hankali shi ne ka sami iko a kan wato ka sami linzami a kan zuciyarka ka samu linzami akan zuciyarka. Shine ma ko yanzu malamai masu tarbiyyar wannan zamani abinda suke kira, wanda suke kira shi suke kiransa wato hankali na zuci, na iko akan zuci, wanda suke kiransa da emotional intelligence. Ba wai kawai yanzu in zaka ce zaka gano likidarin tsarewar mutum ka je kai masa jarabawar yadda yake tasarrufi da lambobi, ko yanda yake tasarrufi da kalmomi, yanda yake fahimtar magana, yanda yake fahimtar zane, yanda yake fahimtar lissafi, ba shi ne nuna maka hankalin mutum ba. Yaya yake yi idan ya nemi abu bai samu ba, shikenan sai ya hakura, ko kuwa faduwa ba ta zamanto masa halaka ta ƙarshe. In ya tintibe zai sake nitsewa, in yana son abu zai ta jarabawa, ya ta jarabawa har sai ya samu. Duk wannan sultani ne akan zuciyarka, yanda kake da iko akan nafsinka. To wannan shine ainihin hankali, shine ainihin mittahun hankali. To nan Allah maɗaukakin sarki yace ya bayyana mana ayoyin nan domin mu zamanto masu hankali, ma'ana mu gane abin da zai zamanto mana maslaha, mu ɗauki zuciyar mu kai wannan abu, mu gane abin da zai zamanto mana ƙarna, mu kawar da ranmu daga mi wannan abu. To sannan Allah ya ci gaba da bayyana mana sifofinsu yace ha antum ula'i tuhibbunahum, ku ne waɗannan da kuke son su, su waɗanda suke gaba da ku. Wala yuhibbunakum, su ka ba sa son ku. Wannan wanda ya nuna kan cewa kenan ai abin ban mamaki ne, shi yasa ma aka kawo ha'u tambi, ku fadaka ku ji ku fa ku ne kuke son su, alhali su ka ba sa son ku. To saboda haka wani mai hankali ne zai yadda da wannan, wani mai hankali ne zai yadda da wannan? Ko mutum ne masu hankali idan suka ga mutum yana son ya je yana neman aure, idan suka ga mutum ya je yana neman aure sai hidima yake ma yarinyar ba ta son sa, masu hankali ne za su yi masa? Sai ka hakura je ka nemi wanda kake son ka, amma shi ba zai gane ba, ba zai gane ba saboda ya riga ya fada. To amma ka ga ana jin tausayin sa sai a tsamo shi, an san shi ga cikin halaka ne, ba hankali ne yake ba a lokacin nan, ba hankali ne yake sai tsara a kansa ba, sai tukuna an tsamo shi daga cikin wannan wato makantar, daga cikin wannan kurkukun. To sannan sai samu basira. Allah yake ku ne kuke son su, ko ba sa son ku? Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, kuma kuna imani da lissafi baki ɗayansa. Anan akwai tafsiri guda biyu wajen malamai, wanda yake dukkaninsu ingantattun fuskoki ne na tafsiri. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, kuna imani da jinsin dukkan littattafan Allah, wato alkitab nan bi ma'anar jins, kuna imani da at-taura, kuna imani da injila, kuna imani da zabura, kuna imani da suhuf ibrahim, kuna imani da alqur'ani. Su ko ba haka suke ba yahudu? Yahudu suna imani da at-taura, ba sai da injila ba, ba sai da alqur'ani ba. Nasara suna imani da at-taura, suna imani da injila, ba sai da alqur'ani ba, ba sai da suhuf ibrahim ba. Saboda haka ta yaya za a yi idan kun sha bamban a wannan asali na imani ya zamanto zukatan ku sun haɗu? Saboda littafinku alqur'ani ya tabbatar da matsayin annabi Musa, da matsayin annabi Isa, da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su ko yahudu ba su yi da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, wanda alqur'ani ya tabbatar. Saboda haka ta yaya za a yi idan dai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kima a wajenka, ka yadda ka amince ma wanda yake shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata kima a wajensa? Sai za a yi ya zamanto kun samu zukatan ku sun haɗu, zukatan ba su taɓa haɗuwa ba. Fassara ta biyu, wa tu'minuna bil kitabi kullihi, ku mu'minai masu gaskiyar imani kun yadda da littafin Allah baki ɗayansa alqur'ani, duk abin da ke cikin alqur'ani kun yadda da shi. Munafikai kuwa yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd, kin da fashion littafi ba su da fashion littafi ba. In alqur'ani in ya dace da abinda suke so sai ta ayi alqur'anin ma ya ce, in bai dace da abinda suke so ba sai kun fi tsanantawa, ku dauki addini da sauki. In an ga musu abinda ba su yarda da shi ba a cikin alqur'ani kenan, kamar dai suna cewa a'a wannan ku aje shi kada ku yarda da shi. To idan ya zamanto cewar an samu wannan bambanci tsakanin qawa'id akan littafin Allah akan alqur'ani, ba za a taɓa haɗuwa ba. Wannan shine rigimar musulmi mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka dauki tafarki daban tafarkin gaba da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce alqur'anin da sahabbai suka kawo alqur'anin da muka samu ta hanyar sahabbai wanda Allah ya saukar da shi kuma muka same shi ta hanyar sahabbai ba shi ne ainihin alqur'anin ba to kaga ta yaya za a yi a samu wani abu da zai daidaita mu dukkan mazhabobin musulunci malikiya hanafiya shafi'iyya hanabila ahli zahir jama'a wanda ma suka wanda ma ba mu san su ba da aka yi su irin su mazhabar sufyanu sauri mazhabar abu sa'ir mazhabar auza'i da mazhabar ibn al-mubarak dukkanin su sun yadda da alqur'anin nan to amma waɗanda suka ce ba su yadda da shi ba ko da sun faɗa a baki amma a ainihin gaskiya suna faɗan manzon da suke nuna ba su yadda da su ba ko kuma suna yadda da riwayoyi da suke cewa alqur'anin nan ba shine sahihi ba wannan kaga babu yadda za a haddasu domin waɗannan su ne munafikai shi yasa a tarihin musulunci da su ake haɗa kai domin a yaƙi musulmi lokacin da tata mongol wannan ƙabilar mayakan da Allah ya sallaka su suka shigo cikin daular musulunci suka rinka barna ba a kama khalifan musulmi ba al-khalifatul abbasi ba a kama shi ba sai da sharrin wazirinsa rafidi ibn al-alqami wanda yake ba musulmi ne ahal ba musulmi ne sunni ba musulmi ne wanda yake akan wannan mummunan matabar ta gaba da sahabbai shine yayin mongol makidar da aka zo aka kama khalifa na musulunci aka yanka shi yankan saniya sannan suka shigo da su cikin Baghdad suka rinka karkashe musulmi suna kame matayensu suna fajirci da su da su ake wannan makircin saboda wannan zai nuna maka cewar wato imaninsu a baki ne amma munafikai ne a hakikatar domin duk abin da yake zai cuci ba sa san musulmi makiyan musulmi suke fi domin su a wajensu wanda ba musulmi ba ya fi musulmi shi yasa maimakon su je suna kiran kirista zuwa ga shiga cikin addininsu sai dai kokari suke yi su sanya ma musulmi shakka akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan nasu addini Allah ya ce daga cikin sifofinsu wa idza laqukum qalu amanna idan suka haɗu da ku sai su ce mun yi imani wa idza khalaw 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayb idan ka suka keɓanta da kawukansu su su kadai suka duba suka ga babu wani wanda yake ba daga cikin su ba wanda yake shima munafiki ne dan uwansu 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayb sai su rinka haka suna cizon dan yatsa musamman in suka yi tunanin cewa addinin musulunci ci gaba yake wanda yake sunnar Allah ce haka take ga addinin musulunci in suka ga wannan sai su kama cizon dan yatsa wannan cizon dan yatsa kinaya ne akan wato fushi da bacin rai akan abinda baka so ya faru shi yasa yake suna cizon dan yatsa min al-ghayzi daga fushi da zafin zuciya Allah ta'ala yake qul mutu bi ghayzikum ce ne musu ya rasulullah mutu bi ghayzikum kumutu da fushinku wannan fuska biyu ce amma addu'a ce aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu cewa kumutu da fushinku wato har ku mutu saboda fushi ba za ku canza kaddara Allah ba ta daukakar addinin musulunci ko kuma Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu addu'a ya faɗa da figar addu'a bane a'a ya mayar musu da martani kan cewar wato ku mutu da fushinku domin wannan ba zai canza abin da Allah madaukakin sarki zai yi ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ دون بيك ثمان شوى الله بديت ما كما زال الله صلى الله عليه وسلم بقى دنيا دلاهرة تيرات إجياء دجا سما ثم ينك إجياء وتتماق ريشي يموتو يجني إدوية من ذي حنك الله يتي ما كما زال الله صلى الله عليه وسلم وتوكوكا سوكوكا الله سياتي ما كما النبي صلى الله عليه وسلم to haka nan ma Allah yake faɗa qul mutu bi ghayzikum ko kun rayu ko ba ku rayu ba ko kun mutu saboda baƙin ciki wannan ba zai hana Allah madaukakin sarki ya taimaki addininsa ba wato taqri'i ne kwankwasar zukata ne Allah ta'ala yake musu shi yasa ne ma yake daga cikin uslubi da gwanayen larabci suka ɗauka wajen wato raddi ga abokin hamayya idan mutum yana maka hamayya kai kuma kaga Allah gashi kuma Allah madaukakin sarki zai ba ta rinjaye yake a kansa sai kace to mutu bi ghaibi ka mutu da fushinka wato ma'ana ba za ka canza komai na kaddara Allah ba inna Allah alimun bi dhati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin zukata wato Allah ya san abin da zukatan su suka kullata na fushi da da zafin zuciya akan abin da suke gani na taimakon addini da Allah ta'ala yake. Sannan Allah ta'ala yake in tamsakum hasanatun tasu'uhum, idan kyakkyawa ta same ku shine nasara akan abokan gaba, ko kuka samu wani abu na alkhairi ci gaba kadewar kalma yin wato inkewar baraka duk wani abu da yake zai ciyar da ku gaba ya ciyar da addinin ku gaba tasu'uhum, wannan sai ya bakanta musu. Yayin da zaka ji an ce wani abu, yayin da zaka ji an zo an ce kabila guda sun shiga cikin addinin musulunci, sai kaga abin yana bakanta musu, da za su keɓanta da nasu ya nasu. Sai ce in ana wannan magana sai ce abin nan terrorist aka kara kawai, terrorist aka kara a duniya, su suna ganin wannan ba nasara ba ce. Idan an ce addinin, idan an ce musulmi sun ci gaba, wannan bai musu ba. wa in tusibkum sayi'atan yafrahu biha, idan mummuna ta same ku kuwa yafrahu biha, sai su farin ciki da ita. Idan aka ji an ce an yi ridda, in aka ji an ce an yi ridda, ko aka ji an ce musulmi kansa ya rarraba, wannan kungiya na rigima da wannan kungiya, ta ce kyakkyani su gama da juna duk muhuta, wannan sai su farin ciki da shi. Duk wannan fa Allah ne ya gaya mana sarkokin su ne. Haka suke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka suke a zamanin a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka suke a wannan zamanin. Akwai irin su. To duk sawa'un a cikin kafirai na asali maguzawa, ko a cikin yahudawa da kirista, ko ma a cikin musulmin ma cewa musulmi ne amma kuma su munafikai ne, duk masu irin wannan ga addinin musulunci, la tattakhidunahum bitana, kada ku riƙe su zamanto majibinta, kada ku sanar da su asirin addinin musulunci, kada ya zamanto kun keɓance kanku a wani kulob da kuke haɗuwa tare, ko kuma wata daba wadda kuke haɗuwa tare, ko wani majalisi naku wanda sai ku ne kawai za ku rinka tattauna irin wannan maganar. Idan kuka haka kun ha'inci Allah, kun ha'inci addinin musulunci, kun wawar imanin ku, ko musulmi kun zamanto munafikai. Saboda haka daga cikin irin jinsin kafirai din, dan ka wannan ba wai ya hana mu'amala da kafiri ba, amma ka nuna masa soyayya bi halatta ba, musamman idan ya zamanto cewar mai irin waɗannan sifofi ne. Dan akwai kafirai wanda sai kafirai ne amma su ba ruwansu, yau da duk duniya za su musulunta su ba su damu ba, shahuliyar su suke tun da dai ba za a hana su su shagiyar su ba, da sauran su za su je su shiga cikin ɗakin shagiyar su, shikenan su ba su damu da abin da ake yi na addinin musulunci ba. Akwai su ko irin annan za mu gan su sha'anin shari'a da ake aiwatar da shari'a su bai dame su ba, tun da dai suna cinikinsu za su zauna lafiya, wannan bai dame su ba. To waɗannan ba su ne abokan rigimar musulmi ba, waɗanda suke zaune domin su ne musulunci zagon ƙasa. To shi ne kada Allah ta'ala ce innama yanhakum Allahu anil ladina qatalukum fid din wa zaharu ala wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahu, waɗanda Allah yake hana ku ku jibince su su ne waɗanda suka yaƙe ku akan sai kun bar addinin ku, suka kore ku daga gidajenku, suna gaba da ku saboda addinin ku, kuma suka yi taimakekeniya da juna akan fitar da ku daga gidajenku, waɗannan su ne Allah ya hana ku da ku jibince su. Amma sauran kafirai wanda za ku iya kyautata musu, kana da kafiri ba gaba yake da addini ba, ba gaba yake da addini ba, za ka iya in kai abinci ka tura masa kwanan abinci, kai masa ka bashi hadiya. Allah ta'ala yake la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, Allah bai hana ku ba da waɗanda yake ba su yaƙe ku a cikin addinin ku ba, ba su fitar da ku daga cikin gidajenku ba, kan kuwa ku yi nagarta a gare su, ku yi nagarta a gare su da kyakkyawar kalma da kyakkyawar ɗabi'a da dukiyarku, la'alla wannan ma zai janyo su zuwa ga shiga cikin addinin musulunci. Waɗanda bai ce ba a wannan mu'amalar da su, su ne masu gaba da addini. Waɗannan duk wanda suke bayyana gaba da addini da gaba da musulmi da farin ciki akan duk wata wato musiba da za ta samu musulunci ko musulmi, waɗannan ko sun bayi ko su a harshen su sun ce su musulmi ne, sun sa rigar musulunci, waɗannan dole a yi gaba da su, kada a ɗauke su zamanto wato majibinta ba muminai ba. Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru wa tattaqu, idan kuka yi haƙuri ma'ana a kan bin Allah, kan kada ku ce za ku karkata zuwa gare su, domin wani lokaci wani abu zai sa ku kan cewa to ai idan ba mu je wajen su ba ba mu sani ba, la'alla abubuwa su zo su ba inda ake tsammani ba, ya zamanto yau su ne a sama kuma su gallaza mana, gara mu ɗan raba kafa in mun raba kafa muna nan ko da abu bai kyau ba za su san cewa dai mu ma dai muna tare da su. To wannan rashin hakuri ne. Allah ce wa in tasbiru in kuka yi hakuri akan kada ku wannan raba kafa dan saboda neman wani abu na duniya, kuka yi hakuri akan da'ar Allah. Sai ya ce muku ku yi kada ku dauke su waliyai, kuka dage akan ba za ku dauke su waliyai din ba, domin dama hakuri iri uku ne. Kai hakuri akan cutar da za ta zo maka in ka bi Allah, kai hakuri akan da'ar Allah ranka baya so amma kai, kai hakuri akan barin saban Allah ranka yana so amma ka hana ran naka abinda kake so, kai hakuri ka cije akan barin abinda Allah baya so. To idan kuka yi wannan hakurin watattaku kuka ji tsoron Allah kuka yi takwa kuka yi aiki da albarnin Allah madaukakin sarki, la yadurrukum kaiduhum shay'a, kaidinsu mummunan nufinsu da mummunan shirinsu ba zai cuce ku da komai ba. Wannan akwai tasliya, akwai rarraki da ban hakuri da kyakkyawan alkawari na Allah madaukakin sarki ga mu'minai cewa kada ku shagalta da tsorata da wato shirin da kafirai suke muku da ƙarfinsu da kuke gani a zahiri da irin yadda suke bayyana muku a dawa da yadda suke amfani da alƙalaminsu da dukiyoyinsu da ƙarfinsu wajen yaƙi da ku. Ka ji ana cewa ai yanzu akwai na'ura da kana cikin fili ma za a iya gane hatta dajin mukamin soja za a gane ballanta na adadin sojoji. So da haka ina kai ina yaƙin waɗannan duk wannan kaidin da sauransu wannan kada ya tsoratar da ku da komai. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a, idan kun yi haƙuri kuka ji tsoron Allah kaidinsu ba zai cuce ku da komai ba. Wannan lamuni ne da Allah yake yi mana cewa idan dai muka tsaya akan dagewa kan umarnin Allah muka yi haƙuri da duk abin da zai same mu kan bin umarnin Allah, kuma muka dage akan bin umarnin Allah din, to kaidin mai kaidi ba zai cuce mu ba. Wannan ayar tana da duk da yake ta sauka ne akan masu gaba da musulunci, dalalata abinda take nunawa mai ganewa ce ga dukkan musulmi yayin da yake fuskantar wanda yake adawa da shi, ko shaitan ne, ko shaitan ne. In kana so ka samu rinjaye akan shaitan ka riki wannan as-sabr wa taqwa, kai hakuri ka san abinda yake samun ka din ta fuskar shaitan din daga Allah ne, ka dage ka cije kai hakuri amma ka tsaya kyam akan Allah, ka tsaya akan tafarkin tsoron Allah, to wallahi karshen take za ka yi nasara. Inna kaida shaytani kana da'ifa, kaidin shaytan tabbatacce mai rauni ne, a dawwame mai rauni ne, shi za a kawo kana mai nuni akan dawam. Nan Allah yana magana ne akan kafirai da suke tare da shaytan din, ba shi kansa shaytan din ba. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan, inna kaida shaytani kana da'ifa, ku yaqi waliyai shaytan, kaidin shaitan mai rauni ne, da shaitan din da waliyansa min aljin wal ins, daga cikin aljinu da mutane, kaidin su mai rauni ne. Idan muka rike Allah, rike Allah din nan dole kai hakuri akan cewa Allah zai jarraba ka, dan kana buƙatar sabr. Ba wai kawai idan ka faɗi Allah a bakin ka shikenan sai Allah ya kyale ba, sai Allah ya jarraba ka, yayin da gaske kake yi, ka rike Allah din da gaske kake yi, dan haka Allah zai jarraba ka domin ya bayyana masu gaskiya da kuma wanda suke sun faɗa alhali kuwa abin da ya riga ya shiga cikin zuciyarsu ba. Sannan kuma kuka tsare ta tsawa, kuka tsare tsoron Allah, to kaidinsu ba zai cuce ku da komai ba. Wannan waƙafa yana da muhimmanci mu lizimci mu fahimci zurfin ma'anar wannan ayar, mu riƙe ta ƙamƙam, musamman a wannan zamani da ake nema muna gani cewa babban abin da yake ɓata mu shine sakin Allah da mutum. Ana nema a kora mutane a koma ya zuwa ga Allah, waɗansu mutane kuma suna nan suna nema su kora su zuwa ga aljanu. Kwanaki biyu ɗin nan da suka wuce wai aka yi wani littafi yadda za ka mallaki rauhani, aka zo aka hira da mutane akan yadda za ka mallaki rauhani, aka bayyana abubuwa na shirka a cikin ƙasa, a cikin gari wanda nake tutiyar tauhidi da ɗabbaka shari'ar musulunci. Ana cewa wai ka kira wani damdama ya ilu, wane ne ya ilu, wai ilun nan sunan Allah ne, duk wanda yake ilu sunan Allah ne ya kafirta, domin wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah. Wane ne babu wani zancen ruhani, sai a ce ma wai duk abinda Allah ma yace a cikin Al-Qur'ani shine yayi da kudrarsa sai aka sai a ce ruhanin wannan sunan ne yazo yayi wato Allah baya komai sai ruhani sai aljan a sa mutane su aminta da aljan yasa zaka ga yau sai aka kawo mana mai raƙumi gobe aka kawo mana abin nan karatu na walqiya an yi rubutu a cikin sa karatu idan aka rinka zuwa aka rinka shan ruwan ku dukki a gefen abin nan a gefen filin masallacin Idi kurun gogo aka rinka shan ruwan ku dukki wai an ga wani rubutu yana walqiya a ciki ana rubuta sunan Allah an jira kuma an ga wani ne waɗansu shirkul aka kawo mutane su rinka zuwa suna shan wannan ruwan dan tukila ma Allah ne kadai sai wanda suka mutu da kwalara daga shan wannan ruwan duk da mun ne domin a raba mu da Allah ana nema a kawo mana wani abu wanda yake sarab ne ka wani wayniya ne ba shi da hakika wani ne ina shedan ina ayoyin Allah ina shedan ina ayoyin Allah innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ba shi da wani karfi ba shi da wani sultani akan mu'minai masu dogaro ga Allah ka rike Allah din da gaske ka gani ba wai dan ka jaraba Allah ba ka gwada ba a gwada Allah ka rike da yaqini ka gani ba zai isa ba bai isa komai ba saboda haka mu rike wannan aya Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a illar kawai yanda za a same mu idan muka saba idan ya zamanto an same mu mun yi sassauci wajen takawa wajen tsayuwa akan iyakar Allah to anan ne sai Allah ya sallada makiyan mu a kan mu shaytan baya samun mutum ya samu tasiri akan sa sai yayin da yana kokari da lokacin sassaucin sa ne yayin da shagalta ya tsanya da sabon Allah amma ka tsare Allah ka gani in ka tsare Allah bai isa ba da shi da rundunonin sa idan haka nan Allah yake nuna mana cewa idan muka hakuri muka ji tsoron Allah kai din su ba zai cuce mu da komai ba da su akan kansu da kuma waliyan nasu daga cikin aljinnu wal insu ba za su cuce mu da komai ba inna allaha bima ya'maluna muhit lallai Allah madaukakin sarki me cewayewa ne da abin da suke aikatawa Allah me cewayewa ne ga abin da suke aikatawa duk abin da za su yi suna cikin kudrar Allah ballantana da za su fita ko ina ba wato su tsira daga Allah madaukakin sarki ina za su je Allah ta'ala ya ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtabis samawati wal ardi tanfudu la tanfuduna illa bi sultan in kuna tsammanin za ku keta ku fita daga cikin wato sassan sammai da kasa ku fita ya ku taron mutane da aljinu idan zaka je gabaki daya duniyar sammai din gabaki daya da kuma wato duniyoyin da ake da su kasashe daban-daban halittar duniya da ake da Allah ya daban-daban dukkanin su al'arshi ya kewaye su to haka ina zaka je ina za ka fita al'arshi kuma shine abin da ya kewaye mulkin Allah baki daya yasa Allah ya kawo wannan sifa tasa ta nuna kan cewar ihatar Allah kewayewar Allah ta kowace janibi ne da ilimin sa da kudurarsa da kuma girman sa na'am wannan ayar shimfiɗa ce ga ayoyi wajen 60 nan gaba da za su zo a kan yaƙin Uhud. Yaƙin Uhud shi ne yaƙi na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da kafiran Quraishawa suka yaƙi bayan yaƙi na farko shi ne yaƙin Badar wanda aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijira a cikin watan Ramadan sannan da shekara ta kewayo a cikin watan Shawwal aka yi yaƙin Uhud. Wannan ayar ita ce aya ta farko ita shimfiɗa a kan wannan yaƙi. Allah ta'ala ya ce wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital ka ambata ya rasulullah yayin da ka tuna yayin da ka fita da sassafe kai jijjifi da sassafe daga gidanka tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital kana sanya wa mu'minai wajen zama domin yaƙi wato wurin wato kowa makamin da zai tsaya cewa kai ga inda zaka tsaya kai ga inda zaka tsaya maqa'id jam'u maq'ad an yi amfani al-maq'ad asalin ma'anarsa wajen zama gare da cewa ba lallai ya zamanto zaman ake ba duk da yake a cikin mayaƙan akwai wanda yake zama sukai kamar maharba zama sukai akan dutse amma akwai waɗansu wanda yake ya tsayar da su ba zama sukai ba Allah ta'ala ya ce ka tuna wannan, ka tuna da wannan, wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne ga duk abin da ya faru na yakin, alim ya san duk abin da ake akan idan sa, duk abin da ake a sarrafa da jin sa ne akai tabaraka wa ta'ala. Yakin Shawwal, yakin Uhud an yi shi a cikin watan Shawwal, yakin Badar mun san sa da jin sa shine musulmi sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sun fita domin su kwace dukiyar Quraysh da ta taho da kasuwanci daga kasar Sham, wanda dukkan wani mai kuɗi a Quraysh ya sa dukiyarsa a ciki. To wannan dukiya ta tsira, amma kuma Allah ta'ala ya yi nufin ya kawo hikima da za ta bambance tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin auliya'ullahi da auliya'ush-shaytan. Aka zo aka gamsa a yakin Badar, aka samu nasara akan kafirai tare da cewa musulmi ba su da yawa. Wannan ya kawo natija mai yawan gaske, an samu natija mai yawan gaske. To kafirai da suka koma sai suka ce wannan dukiyar da Abu Sufyan ya tsirkar da ita ya samu ba a kama ta ba, dukkan ribar da aka samu a ciki ba za ta je ga kowa ba, za a tattara ta ne domin a sai makamai, a tara rundunoni, a ɗauko hayar 'yan Habasha gwaraye wajen yaƙi, a je a ɗauki fansa akan wanda aka shi ranar yaƙin Badar. Don haka Abu Sufyan ya zamanto ya jagoranci waɗanda suka da Quraishu domin su je su kai hari da musulmi. Sun je sun isa Madina sai suka zauna a gefen dutsen Uhud, amma suka sanya dutsen Uhud ɗin a wato arewa maso gabas da su, arewa maso gabas da su a cikin kusa da kwarin, akwai kwari da ake ce masa Wadil Aqiq, a nan suka yi sansaninsu. Da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi shawara da sahabbansa kamar yadda Allah ya umarce shi da cewa wa shawirhum fil amri, ka nemi shawarar su a cikin al'amarin al'umma. Fa idza azamta, idan kai azama akan kai yanke matsayi, fa tawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara daga cikin wanda suka ba su shawara, akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, shugaban munafikai, amma ya kawo shawara da ta dace da ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ya rasulullah mu zauna a cikin garin Madina, mu kyale su su zauna a can. In muka kyale suka zauna a can, sun zauna a wuri wanda a kurkukun da ya fi komai muni, domin sun zauna a waje wanda yake babu ruwa, babu abinci, su cinye guzurinsu, daga baya su koma da kunya, ko kuma su ce za su shigo cikin Madina. In suka shigo cikin Madina, cikin labarurukan tarihi, da yawa daga cikin al'ansar waɗanda ba su je yaƙin Badar ba, mun san mun ji labarin cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaƙin Badar ba ya fita da niyyar yaƙi ba ne, al'ansar mafiya yawansu ba su fita ba, musamman waɗanda suke hanyar gidajensu ba ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ba ne, ba su san da fitar ba, suna can nesan Madina ba su zo ba. Saboda su kuma Allah suke, su ma yanzu ga dama ta zo da za a je a yaƙi a samu shahada ko a samu lada mai girma wajen Allah. Saboda haka ce a ya rasulullah mu fita, ya zamanto ra'ayinsu shi ne ya fi yawa. Wannan an yi abin ne bayan sallar juma'a, an yi abin ranar juma'a 10 ga watan Shawwal ko kuma 14 ga watan Shawwal a bisa saɓanin malaman tarihi. Bayan an yi sallar juma'a ne aka yi wannan shawarar. Da ya zamanto ra'ayin mafiya yawa ya karkata zuwa ga afita ɗin ne, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gida, ya sanya sirkensa, ya sanya kwalkwali, sannan ya fito. Da ya shiga sai sahabbai suka ce kun gani fa daga dukkan alama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata kan a zauna a cikin Madina, a kare Madina, ba kan a fita ba. Saboda haka sai jikinsu ya yi la'asar, suka yi nadama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito, sai suka ce ya rasulullah mun ga kamar ra'ayinka ya karkata kan mu zauna ne, to mu zauna ɗin ba sai mun fita ba. Yace a'a, ai ba zai yiwu ba, baya yiwuwa ga annabin Allah bayan ya sanya silkensa da kwalkwalinsa domin ya yaƙi ya cire shi har sai Allah ya hukunci a gare shi. Shi ne fa idza azamta fa tawakkal ala Allah, in ka yanke abu to ka dogara ga Allah, sai ka jira hukuncin Allah kawai. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin garin Madina, ya je waje wanda ake ce masa al-mustara, yana nan a hanyar sayyidu shuhada a cikin Madina, ga wanda suka je hajji ko umra, idan suka tafi zuwa wajen ziyara masallacin Uhud, idan ta tsohuwar hanya ce da ake bi, hanyar da ake ce mata har yanzu ba ta farkin sunan hanyar kenan, sayyidu shuhada, tariqu sayyidu shuhada. A wannan hanyar a gefen hagunta akwai masallaci nan da ake ce masa masjidul mustara, masallacin hutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna, ya yi sallar la'asar, ya yi sallar magriba, ya yi sallar isha, ya yi sallar asuba, bayan yayi sallar asuba to sannan ya karasa zuwa Uhud. To shine a da ya isa zuwa Uhud da safe to lokacin yake sanya mutane yake rarraba kowa inda zai zauna a wajen yaki. To shi yasa ne aka ce wadansu malamai suka ce wa idza dawta dinnan ma'anarta wannan fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga al-Mustara min ahlika ahlin da ake nufi ai daga Madina. Wadansu kuma suka ce a'a ai fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ne fitar ta farko tun ranar Juma'a. Saboda haka suka ce ma'anar ga dauta kharajita yayin da ka fita min ahlika daga iyalanka domin ka nuna ma musulmi wato wajen zaiwarsu domin yaki a tafarkin Allah. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kafin ya isa Uhud, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai sai ya koma baya da shi da mutum 300 dama da baki ɗaya su 1000 ne ba mai doki ko ɗaya a cikin su. Mun san kuma matsayin doki a wajen yaki, su ko kafirai da suka zo dawakin su 100 dawaki 100 suka zo da su sun raba su biyu ɗaya gefe ɗaya suna gefen hagu gefe ɗaya a ƙarƙashin jagorancin Khalid ibn al-Walid lokacin bai musulunta ba ɗaya gefen suna gefen dama arewa kenan kusa da dutsen Uhud a ƙarƙashin jagorancin Ikrimah bin Abi Jahl shi ma daga baya ya musulunta a lokacin bai musulunta ba. Ikrimah ya shiga yakin, Khalid ibn al-Walid ko bai shiga yakin ba kamar yadda zamu gani. To da suka su dubu ne su musulmi, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya janye mutum 300 sai ya zama sauran mutum 700. Wannan abin shi kuma abin da yasa ya haka yace wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ra'ayin yara ra'ayin wawaye ya faɗi magana wadda take ita ce ta kirki bai yadda da ra'ayinsa ba to ba haka to bari ya nuna masa sai ya janye aka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum 700. Yayin da suka taho kafin su karasa ganin janyewar waɗannan ƙabila biyu daga cikin musulmi ba munafikai ba na kirki musulmi sosai al-ansar banu salama banu salima da banu harifa sune wanda aya ta gaba za ta zo idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala. Yayin da jama'a biyu suka yi nufin su ma su kare su dare su koma su bar musulmi, Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne waliyin su bai basu sun yi haka ba saboda ya san su mu'mini ne na gaskiya sai bai sa wato nafsu rayukansu da san ransu da shaidan sun yi rinjaye akan su ba su kai su zuwa ga halaka sai Allah ya tabbatar da su. Shine Jabir ibn Abdullah in ya karanta wannan ayar sai ce akan mu wannan aya ta sauka, amma wallahi bana burin a ce muna da wato garken raƙuma a maimakon a ce wannan aya ta sauka akan mu domin Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne waliyin su duk da an faɗi wani abu na aibi akan su ko cewa sun yi niyyar su karye su kyale Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma saboda kawai Allah ya yi musu tazkiya ya ce Allah ne waliyin su yace wannan sai yake jin daɗin ta. To da suka je dutsen Uhud, duk wanda ya je Madina ya ga yadda dutsen Uhud yake, dutsen Uhud yana arewa da Madina ne, dutsen Mahar ba yana kudu da dutsen Uhud jihar da Madina take, ɗan ƙaramin dutse ne tsakanin dutsen Uhud da dutsen da Mahar ba take akwai tafiya mai nisa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen dutsen Uhud din ya zauna ya sanya Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam su zamanto tare da su zamanto su ne za su kiyaye su tsaya a gefen dutsen Uhud kada a zo musu taron bayansu. Ya sanya maharba a kan wannan dutsen ya ce ku zauna a wannan bigiran ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu ko da kun ga walau ra'aytum at-tuyura tahtafu ajsamana fala tabrahu makanakum ko da kun ga tsuntsaye suna zuwa suna cincinye mu shafu suna cinye gawawwakin mu ne kada ku bar inda nace muku zauna. Sarkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubayr su 40 ya sanya su a nan wajen. Wannan tsari ne na yaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san za a je ayi yakin ta gaba ne to za a iya zuwa muku ta baya. Idan aka zo muku ta baya ga su Sayyidina Ali suna bikin dutsen Uhud, ga su Abdullahi ibn Jubayr a dutsen Maharba da kibbau za su rinka ruwan kibiya ga dukkan wani wanda zai zo ta doki ba zai ji abin nan ba zai dai shigo ta nan wajen bai zo musulmi ta baya. Hutta muhkama Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ma Allah yake ishara gare ta wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital. Wannan shirin tsarin yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine Allah yake tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi. Mun san kuma wato yayin da ake yin irin wannan lokaci ne mai tarin albarka, lokaci da Allah yake karban addu'a, lokacin da ake yin sahun sabon shiri domin a yaki domin ɗaukaka kalmar Allah. Allah na karɓar addu'a a wannan waje. Kaga ma dan haka ne ma Allah yake ambaton wannan cikin Al-Qur'ani har yanzu muke karanta ta a surata Ali Imran. Muke karanta wannan aiki na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi. Allah yace wallahu sami'un alim. Allah mai ji ne, mai gani. To haka zamu ci gaba da karanta wannan sauran ayoyi wanda suke bayanin yadda aka yi yakin Uhud har ya kare da cewa musulmi su ne suka samu nasara daga farko. Amma aka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan duwatsu din nan suka gangaro su ma su samu ganima suke an gama yaki. Khalid bin Walid bai shiga yaki ba, yana zaune yana kallon waɗannan da suke kan waɗannan mutane 40, yana ganin sun dare an bar mutum 12 kawai. Sai ya taho ya samu ya hau waɗanda ya tura mutane suka hau aka karkashe waɗanda suke saura din, sannan ya farma musulmi ta bayan su. A lokacin ne aka karkashe musulmi, sai da aka kashe mutum 74 daga cikin su, 4 daga cikin muhajirun, 70 daga cikin al-ansar, wanda daga cikin wanda aka kashe har da Hamza bin Abdul Muttalib Asadullah, wanda shi kuma saboda irin abin da yayi a yakin Badr a Hindu matar Abu Sufyan lokacin bata musulunta ba, daga baya ita ma ta musulunta, ta dauki hayar Wahshi bawani na Jubair ibn al-Mut'im, ta dauke shi haya. Shi ma kuma Jubair ibn al-Mut'im yace idan ya kashe Hamza ya zaman to da, saboda haka shi bai je ya je yakin ba dan ya koma dan kawai kashe Hamza yake so. Yace aka ce masa ya kashe, in ya kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada masa abin da zai masa, in ya kashe Sayyidina Ali ya gaya masa abin da zai masa, in ya kashe Sayyidina Hamza ya gaya masa cewa shi dani. Yace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsararre ne, ba zai iya ba. Amma Sayyidina Ali a tarihinsa ba wanda ya fito na fito da shi face ya kashe shi, saboda haka ba zai yadda ba. Hamza kuwa to zaki ne, idan zaki ne jarumi ne da ba wanda zai iya masa. Yace sai ne masa kwanto har na gano lokacin da zan samu, wato a lokacin da bai san ina jinsa ba, sai abin sai in far masa. Haka kuwa ya yi ma Hamza, yayin da Hamza ya ga aka yi ma mushrikai ɗauki. Yanda malaman mu suke gaya mana, akwai malamin mu Sheikh Dr. Abdul Aziz Al-Qari, Allah ya kara masa lafiya da imani, da yake yana daga cikin waɗanda suka san tarihin Madina da can gaske. Shi da shi muka je har wajen yake nuna mana duk yanda aka yi. Yace lokacin da musulmi suka farma mushrikai sai da suka dangana da Abiyar Ali, sai da suka dangana da miƙati. Dutsen Ayr wanda yake ta ƙetare miƙati in ka zo fita daga Madina, sai da suka dangana da wanka daga duba gan tun daga Uhud, sai da suka dangana da nan wajen da suka da musulmi suka kai musu farmaki. To Hamza bayan ya kora su ya juyo zai dawo inda kuma ainihin wato gundarin rundunar musulmi suke. Shi Wahshi sai ya ɓuya a bayan wani dutse da ya gan shi yana zuwa. Akwai irin ƙaramin mashin nan na mutanen Habasha wanda ake ce masa Al-Harba, wanda shi ne ake cewa Ausigir, ƙaramin mashin Auzunawa ɗin nan. Shi ne ya same shi ya cike shi da shi, ya same shi a zuciyarsa ya faɗi ya mutu ya shahada. To a kuma wannan lokacin ne da kuma Khalid ya zo ya farma musulmi, shi ne aka karkashe waɗanda aka yi musulmi wajen 70 suke shahada har aka ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo. Akwai Abu Amir wani wato mai bauta a cikin Sauma'a, a cikin bautar wajen Nasara, ya yi rami wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin ramin. Talha bin Ubaydillah shi ne ya ce cika Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗago shi aka jefe shi wannan Ibnu Qami'a ya jefe shi da dutsen har ya karya masa wato haƙorinsa na ƙasa, ruba'iyya ɗinsa wanda take kusa da fika. Kuma ɗaya dutsen ya same shi ya sami hular kwalkwalinsa, sarƙar ta hular kwalkwalinsa, ya sanya har sarƙar guda biyu daga ciki suka taƙa cikin goshinsa. Abu Ubaidah bin Amir ibn al-Jarrah ya zo ya kama da haƙoransa ya fuciko su don ya fito da isu daga jikinsa, wanda dalilin haka Abu Ubaidah ya rasa waɗannan haƙoran nasa guda biyu na gaba. Suka zube, aka wanke masa jini, sannan aka ja shi aka cigar da shi. Akwai wani kogo wanda yana nan a jikin dutsen Uhud, wanda kogon har yanzu yana nan. Annan aka hau da Annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga daukaka muryar sa yana cewa ilayya ibadallah ku zo zuwa gare ni saboda a lokacin da danya tauka kama musulmi zafin kisa da ake musu domin daga an kowa daga yaji muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai din sai su abin sai su dauko dauki zuwa kokari su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka yana ja zuwa ga dutsen Uhud zuwa ga wato rokuna na dutsen Uhud to suna yin haka wannan sai ya rage kisan da aka rinka yi musulmi duk suka maida hankalin su gabaki daya akan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar ne Talha bin Ubaydullah sai da hannunsa ya shanye saboda harbin da kibiya suka rinka yi hannunsa yana kare kibban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bayan sa kada ya dauko yanda za a gan shi kibiya ta same shi su kuma duk sun maida hankalin su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce wannan kissar za mu gani yadda abin ya kasance da yadda Allah madaukakin sarki ya kissata mana ita da yadda darussa domin Allah madaukakin sarki ya yi wannan ne domin ya koya ma musulmi a wannan zamani darasi wanda hatta a ƙarshen zamani a cikin tarihin al'ummar musulunci ba za mu taɓa mantawa da wannan darasi ba na yakin Uhud to su ne waɗannan ayoyi wanda za mu karanta insha Allah za mu ci gaba da su a darasin mu na gobe zuwa ƙarshen kissar amma wannan shine takaitaccen abin da ya faru a wannan kissa ta Uhud wanda nasara ce ta zo ma musulmi daga baya bayan nasara ta tabbata sai aka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam domin neman ganima wanda yake halalci amma rauni ya dauki waɗansu daga cikin musulmi ya zamanto suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka bar wajen da Allah ta'ala da manzon Allah yake musu kada su bari suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ta'ala ya yafe musu innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu Allah yake yi musu afwa saboda Allah ya yi wannan abin da ni hikima kuma hikimar shine a san cewa saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar musiba bace sabo ne na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya amma jibi abin da ya kawo irin wato zafin da musulmi suka dantsana akan wani manyan musulmi suka mutu daga cikin su ga Hamza ga Mus'ab ibn Umair ga Abdullah ibn Haram ga Anas ibn Nadar ga sunan waɗanda duk suke shahada wanda matsayinsu a wajen Allah ta'ala babu kamar su a cikin shuhada a bayan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya tsaya akan su yace ha'ula'i ashhadu lahum waɗannan zan musu shaida a wajen Allah cewa sun mutu suna tare addinin Allah su ne na ƙarshen wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje kafin rashin lafiyarsa na ajali yaje ya tsaya a Uhud ya nema musu gafara Allah ya sake maimaita wannan magana yace ha'ula'i ashhadu lahum waɗannan zan yi musu shaida to wannan shine za mu ga natijar yakin da kuma irin darasin da Allah madaukakin sarki ya ambata mana akan wannan kissa wanda akan wannan yaki wanda aka saukar da ayoyi ga sunan wajen 60 za mu karanta a nan gaba duk akan wannan kissa muhimmiya a cikin tarihin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya rayar da mu akan da'a gare shi da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsirkar da mu daga wurin da zamu kai daga wato makamin da zamu saba ma Allah mu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk